بسم الله الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دا ميكي مغانا يمتلان الله دي تيدي تيدي دي دا أشرين دا بقوي ذوات الربيع الثاني إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ليدا داريه ليدا تلاتين دا هدو دي دي دا قوما غوات مات شكرا تدبو بيو دا شاوكو wannan shine kasan na 127 daga cikin jerin giyar karatu ta littafin sahihu muslim wallafar al-imam abul husayn muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi muna cikin kitabul iman idan jama'a basu manta ba kamar yadda na bayyana a baya wurare da dama cewa wannan karatu na sahihu muslim ina gina sharhin shi ne a ƙarƙashin sharhin babban malami na mai suna Al-Bahr Al-Muhit As-Sajjad fi sharh sahih Al-Imam Muslim ibn Al-Hajjaj da malam Muhammad ibn Ali Adam ya ainihin rubuta shi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi takaita wannan sharhi da muke yi a jiya mun kammala har zuwa mujalladi na 3 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon mujalladi na 4 wanda ainihin za mu ji ya fara da ɗaya daga cikin babukan da malam ya kira su da cewa babu madha babu bayani wa'idi man iqtata'a haqqan mri'in muslimin bi yaminihi babin da ke bayanin tsananin azaba ga wanda ya yanki haƙƙin wani mutum musulmi ta hanyar rantsuwar shi karantse da Allah akan dukiya kaza ba taka bace amma sai kuma karantse da Allah cewa taka ce kuma ya zama dukiyar nan ta musulmi ce aka diba aka baka abinda wannan babi yake nuna wato akwai tsananin azaba akan ka dangane da haka malam ya fara kawo hadisi wato al-Imam Muslim da cewa haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah ibn Sa'id وعلي ابن حجر جميعا عن ابن جعفر ولنا معلمين امام مسلم من شايم بياني اكنسو دمالن يحيى دان ايوب دمالن قتيبه دان سعيد دمالن علي دان حجر غبا دايان سو سن سامو wannan hadisi daga ainihin ibn جعفر وتو محمد قال ايوب وتو اسماعيل قال ايوب اما شي ايوب a cikin tashi riwaya cewa ya haddathana اسماعيل ابن جعفر اسماعيل قال ابن ايوب ابن ايوب wato Yahya dan Ayyub cewa ya haddathana اسماعيل ابن جعفر اسماعيل dan جعفر ya ba mu hadisi قال اخبرنا العلاء yace العلاء ya ainihin karantar da mu hadisi sai muslim yace wa huwa ibn abdurrahman wato ala'u dan abdurrahman maula al-huraqa wanda yake bararren bawa ne na kabilun huraqawa amma abad ibn ka'ab as-salami daga ma'bad dan ka'ab as-salami ma'bad dan ka'ab as-salami an akhihi ya karbo wannan hadisi daga dan uwan shi wane ne dan uwan shi din dan uwan nashi shine Abdullahi ibn Ka'ab ina fata an gane Abdullahi dan Ka'ab dan Malik Abdullahi dan Ka'ab dan Malik wannan da matsala ta same su lokacin da basu je yakin Tabuk ba Anabi Umama shi ko ya samu wannan hadisi daga Abu Umama Abu Umama anan ba Abu Umama al-Bahili ba sai dai Abu Umama al-Balawi al-Ansari cikakken sunan shi shine Iyasu dan Sa'alaba so da dama wasu suna kuskurewa da zaran sun ga Abu Umama sai su ce Abu Umama al-Bahili shi ma wannan sahabi ne Abu Umama yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم آياتي من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك abin da ya faru wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wanda duk ya yanki wata dukiya ta musulmi saboda rantsuwa da yayi faqad awjaba Allahu lahu an-nar to Allah ya tabbatar mishi da wuta wa harrama alaihi al-janna kuma Allah ya haramta mai al-janna fa qala lahu rajulun sai wani mutum da yaji haka sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah wannan haƙƙi na musulmi da mutum ya ci koda abu ne dan kadan qala manzon Allah ya ce wa in qadiban min arakin koda ice ne na asuwaki koda icen asuwaki ne ka karba ko ka kwata na wani ba tare da haƙƙi ba har kuma ka hada da rantsuwa wajen kwata to ka tabbatar wa da kanka wuta kuma ka haramta wa kanka aljanna Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi na ainihin sahabi Abu Umama Imamu Muslim kadai ya ruwaito shi Bukhari bai fitar da shi ba al-Imamu Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin littafan shi da As-Sunan Al-Kubra da kuma Al-Mujtaba wato As-Sughra Ibn Majah da Imamu Ahmad dukkan su sun fitar da wannan hadisi Imamu Malik da Imamu Darimi sun fitar da wannan hadisi al-Imamu Abu Awana da al-Imamu Abu Nu'aym dukkan su sun fitar da wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya taimaka na daga cikin matsalolin da ke karkashin wannan hadisi malam yace bayanu wa'idi man iqtata haqqan ri'in muslimin bi yaminihi al-kaziba mutun yayi ƙarya kuma yayi rantsuwa akan wannan ƙarya dan ya yanki wata dukiya ta musulmi to wannan hadisi yana bayyana irin tsananin azabar da wannan mutun zai fuskanta wa anna zalika min al-akhlaq allati tunafi kamal al-iman kuma yin haka na daga cikin dabi'u waɗanda suke rusa cikakken imani wato duk mutumin da har zai iya yin ƙarya kuma ya rantsuwa akan ƙaryar dan ya samu wata dukiya to wannan mutumi ya dauki mummunar dabi'a wadda take rusa mishi cikakken imani wa huwa wajhul mutabaqa fi iradihi fi kitabul iman kaji abin da yasa Imam Muslim ya kawo hadisin a cikin kitabul iman wato rantsuwa akan ƙarya domin mallakar dukiyar da ba taka ba to yana nuna kenan ba ka da cikakken imani amma bai kai ga kafirta ka ba wa minha tahrimu malil muslimi mutlaqan kaseeran kana aw qalila wannan hadisi yana nuna cin dukiyar musulmi haramun ne kai tsaye dukiyar mai yawa ce ko yar kadan sai in wannan mutun ya halatta maka ko kuma ta zo maka ta wata hanya ta halal kamar ta kasuwanci ko makamantan haka wa minha anna al-yamin al-fajira min al-kaba'ir wannan hadisi yana nuna mana cewa yin rantsuwa akan ƙarya to na daga cikin manyan zunubai li tawa'ud ash-shari'i 'alayha bi annaha mujibatun lin-nari wa muharramatun lil-janna saboda shari'a ta yi gargadi kwarai da gaske annabi yayi jan kunne akan cewa cin dukiya wato yin rantsuwa akan ƙarya to ainihin yana sabbaba wuta kuma ya haramta aljanna wannan wato mummunan laifi ne wanda kamar yadda zaka zo ka ji gashi malamai za su tattauna yace ma wa minha ma qalahu al-qurtubi rahimahullahu ta'ala annahu yustafadu minhu anna al-yamin al-ghamus la yarfa'u isma al-kaffara ismaha al-kaffara wato irin wannan rantsuwa jama'a da zaka yi rantsuwa koda akan fensir ne kace wallahi tallahi naka ne sai aka dauka aka baka a halin ba naka bane kadai kai rantsuwa ne ta ƙarya sai aka dauka aka baka girman irin wannan rantsuwar kafara baya yafe shi domin in ka ji ana cewa kafara za ta yafe maka rantsuwa to wannan rantsuwa al'amarin ta bai kasaita ba amma irin wannan rantsuwa malamai suna kiranta al-yaminul ghamus rantsuwar da ke dilmiyan me yin ta a cikin wuta to yanzu menene mafita dangane da irin wannan rantsuwar malamai suka ce shine ka mayar da dukiyar da ka mallaka ta hanyar wannan rantsuwa ta ƙarya sa'annan kuma kai istighfari ga Allah ka nemi wannan mutun da kai mishi wannan tashin hankali shi kuma ya yafe maka amma ba haka ba kafara ba ta ainihin wato warware wannan ainihin rantsuwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sa'annan sai kuma malam yake cewa ومنها بيان مشروعية القضاء في قليل المال وكثيره، وترجم عليه الإمام النسائي في السنن فقال: القضاء في كثير المال وقليله. ووجه دلالة الحديث عليه أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من اقتطع حق امرئ مسلم وإن كان شيئا يسيرا دل على أن اقتطاع القليل محرم وظلم ككثيره، ومعلوم أن من ظلم غيره رافعه المظلوم إلى الحاكم، وإذا رفع إليه وجب عليه القضاء فيه. وأن وتمسألة إتتي بكمات جامعان ترون أن سنداء ko jami'an tsaro na EFCC ko kuma hukuma ko kotu ta ga karancin wani abu da zaka kai ƙara akan haka ba. Misali, da yarinya za ta zama tana sai da pure water, sai wani ya dauki pure water ta ya sha ya bata kuɗi, kar a ga cewa dan pure water naira 5 ko naira 10 za ta iya kaiwa wurin ƴan sanda a rubuta rahoto a je a dauki wannan magana har zuwa kotu. Kuma alkali wajibi ne ya saurari wannan. Ina za mu gane haka? Da annabi ya wannan wa'azi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ko abu ne dan kadan ka ci shi na wani da rantsuwa, to ka haramta wa kanka aljanna kuma ka tabbatar wa da kanka wuta. Sai wani ya kara tambaya, koda abin kadan ne, sai annabi ya ce, koda kama aswaki ne, kama icen aswaki. Icen aswaki nawa yake? Naira 5, naira 10, makamantan haka. Saboda haka kada alkali, kada jami'an tsaro, kada hukumar EFCC, kada lauya, kada wani wanda yake da al'amari a hannun shi, wani ya kai kuka a ce da Allah kai dan dan wannan abun ba za ka yafe ba, a'a, haƙƙin shi ne, yana da ƴancin ya kai, to sa'an nan shari'a kuma dole ne ta saurare shi akan wannan. Bi ghadin nazar na cewa a yo nawa ma za a kashe kafin a fitar da wannan, nawa ne za a yi kaza, wahala da za a yi, a'a, komai kankanta abu. Shari'ar musulunci ta bashi dama ya kai kara, sannan kuma shari'a ta bashi ƴancin dole a saurare shi a kuma yi mishi hukunci. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. Waye mai magana? Na fadal wannan. Na'am. 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 Wato mutum ne ya ga abu sai ya kama da nashi, sai ya dauka aka fara jayayya, karshe dai har ya kai ga rantsuwar cewa wallahi nashi ne, sai daga baya ya bayyana mishi cewa ba nashi bane. Wannan ba yaminul ghamus bane, domin ai a lokacin da mai rantsuwar ghamus yake, shi yana da yakinin abun ba nashi bane, amma kai kuma wannan da kake rantsuwa wannan naka ne, kai kuma ai da yakini kake, sai dai a she a hakika kuskure kai. Saboda haka babu laifi a kai, kuma babu kafara. Wannan malamai suna kiranta laghawul yamin. Laghawul yamin tana daukar ɗaya ma'anoni biyu kamar yadda malaman fiqh suka kawo. Ita ce kai rantsuwa akan zato, shine sai ka ga mutum ya wuce da mota, mutumin da ka san shi da suturar shi, ashe kanin shi ne ya sanya suturar shi kuma ya dauki motar shi, sai ka ce wallahi ga wani can da ake nema, sai aka sheka a guje, sai aka tare shi, sai aka ga ba shi bane, sai a dace kai kai rantsuwa. Wannan rantsuwar babu komai, saboda zato ne marin jayin zato, ko kuma a lokacin ma shi yaqini ne ya sa shi wannan rantsuwar. Haka lokacin da kake cewa wallahi wannan fensirin naka ne, a daidai lokacin nan kana rantsuwa ne a bisa yaqini, to amma daga baya sai bayyana cewa ba naka bane, wannan ba yaminul ghamus bace, kawai zaka maiwa da mai abin ne, kai mishi bayani, ka bashi hakuri, iyakacin ta kenan. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. إمام مسلم يا ساكي سامو ونن هنير تور مالمن شغداء أكو مال أبو بكر أن أبي شيبة دمال إسحاق أن إبراهيم الحنظلي دمال هارون أن عبد الله مالمين ونديك أنفسن شيد الحمال مالن تندكو سناني كوي والله أعلم كوكو ملك أبيني وندي سامو أسلي دقوات سناء آتاشي دكان سسو أكو تنن سكتي سنسامو أن حديثي عن أبي أسامة daga al-imamu Abu Usama, cikakken sunan shi shine Hammadu dan Usama al-Qurashi, Al-Kufi. Asalin abin da ya faru sunan shi Hammad, sunan mahaifin shi Usama, da ya haifi da kuma sai ya sa mishi Usama, sai a ce mishi ainihin Hammadu dan Usama, Abu Usama Al-Qurashi maulahu, wani bararren bawa ne na ainihin Qurayshawa, asalin shi mutumin kasar Kufa ne. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Shi ko ya samu wannan hadisi daga malamin shi Walidu dan Kafir Al-Makhzumi, shi ma maula ne Abu Muhammadin Al-Madini, shi ma asalin mutumin kasar Kufa ne. To sa'an nan sai kuma ainihin Muhammad dan Ka'ab yake cewa yaji ainihin yaji dan uwan shi Abdullahi dan Ka'ab yana bada labarin da ya samu daga ainihin Abu Umama Al-Harisi. An gane wannan hanyar ba ta da bambancin lafazi da wancan, dan haka Imam Muslim da ya kawo ta sai ya ce bimithli, irin wancan hadisin ne, amma hanyar ce kadai ta sha bamba. Wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba, haddathana Waqi'un hawwala sanad, wa haddathana ibn Numayr, haddathana Abu Muawiya wa Waqi'un hawwala sanad, wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali wal-Lafdh lah, akhbarana Waqi'un haddathana al-A'mash an Abi Wa'il an Abdullah an Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala من حلف على يمين صبر يقتطئ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل لك بينا فقلت لا قال فيمينه قلت إذن يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطئ بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وانا حديث مسلم يا ساموش دقا ما لمنشي ما لمين فرقو الإمام أبو بكر بن أبي شيبة ما لمين بيو لا أشي الإمام أبو بكر بن أبي شيبة نيكي تيوى حدثنا وكيع ما لم وكيع يا أينهن بام حديثي. تسي مسلم كميساك سامو وانا حديثي دقا أينهن لي ما لمن ناشي yace haddathana ibn Numayr malan ibn Numayr wato Muhammad dan Abdullah dan Numayr bahamdane mutumin kasar Kufa ya karantar da mu hadisi shi ku ainihin Muhammad dan Numayr yace haddathana Abu Muawiya wa Waqi'un Abu Muawiya da Waqi' sun karantar da mu hadisi kaga wannan hanyar da Imam Muslim ya sake biyo wa hadisin ita ce hanyar malamin shi Muhammad dan Numayr ita ma kuma malamin nashi ya samu ta daga ainihin ɗaya malamin Imam Muslim din wato Waqi'a. Sai kuma Muslim ya sake cewa hawwala sanad, gashi ya sake sauya wata hanyar gaba daya, ya sake cewa wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali, malam Ishaq dan Ibrahim al-Hanzali wato Ishaq dan Rawiya ya karantar da mu wannan hadisi. Kaga malamai uku kenan, malamin farko Abu Bakar ibn Abi Shayba, malami na biyu Muhammad dan Abdullah dan Numayr, malami na uku Ishaq dan Rawiya. Sai Muslim yace wallafzu lahu, lafazin da zan kawo na Ishaq dan Rawiya ne, akhbarana Waqi'un, shima Ishaq dan Rawiya yace malam Waqi'u ya ba mu hadisi, haddathana al-A'mash shi ko ya samu hadisin daga A'mash an Abi Wa'il shi ko ya karbo wannan hadisi daga al-Imam Abu Wa'il al-Majirin Abdullah dan Mas'ud ne, shi yace an Abdullahi daga Abdullahi wato Abdullahi dan Mas'ud ar Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kwanaki muna karatun littafin Sunan Nasa'i na fayyace muku, idan kaji a cikin isnadi an ce Abdullahi an yi shiru, sai ka dubi dalibin, idan dalibin mutumin Kufa ne sai ka ce Abdullahi din da ake cewa Abdullahi dan Mas'udin ne, idan dalibin mutumin Makka ne sai ka ce Abdullahi dan Zubair ne, idan dalibin mutumin Madina ne sai ka ce Abdullahi dan Umar ne. Kun tuna dai haka ne muku bayani, idan daga wajen kasar Masar yake sai ka ce Abdullahi ibn Amr ibn al-As. Haka bayanin yake ainihin auren malamai, mun tattauna shi a wancan lokaci insha Allahu ta'ala. Ka karanta alfiya hadisi ta ainihin al-Imam Suyuti, Allah ya gafarta musu. An Abdullahi daga Abdullahi dan Mas'udin Abdullah dan Mas'ud sunan shi kenan, alkunyan shi Abu Abdurrahman, kamar yadda zaka zo ka ji a cikin wannan hadisi. An Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala, daga manzon Allah yace, man halafa ala yamini sabirin, wanda diye rantsuwa a bisa yaudara ko a bisa ƙarya, yaqtati'u biha mala imri'in muslimin, dan ya yanki wata dukiyar musulmi, huwa fiha fajirun, ya san cewa fajirci yake yi akan wannan rantsuwar. Abinda ake nufi da fajirci shine rashin gaskiya wadda ta kai ga kekashewar ido, wato kai da kanka ka san cewa ƙarya kake kuma ka daure ka rantse, to sai a ce wannan rantsuwa fajira ce, shine rantsuwa ta rashin kunya ta bushewar ido. To ya yanki dukiyar ta ƙarya kuma ta haramun, kuma ya rantsuwa ƙarya, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, wannan mutumin zai hadu da Allah, Allah yana fushi da shi. Qala, lokacin da ainihin wato mai riwaya Abu Wa'il ya ji wannan hadisi, ya faɗi wannan hadisi, sai ya ce fadakhala al-Ash'ath ibn Qais, ana cikin wannan karatun hadisi sai Ash'ath dan Qais ya shigo. Fa qala, sai ya ce ma yuhaddithukum Abu Abdurrahman, wani hadisi ne Abu Abdurrahman yake gaya muku, Abdullahi dan Mas'ud wani hadisi yake gaya muku, qalu kaza wa kaza, sai suka ce ai kaza da kaza ne kaji akan rantsuwa ne da cin dukiya ta ƙarya. Qala, sai ce sadaqa Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman yayi gaskiya, fi ya nazalat, ai ma asalin matsala a kaina ta sauka wadda har ta kai ga saukar aya, kana baini wa baina rajulin ardun bil yaman, rikici ne ya hada ni da wani mutum akan gona a kasar Yaman. Fa khasamtuhu ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai na kai kukan wannan mutum zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Fa qala, sai manzon Allah yace da ni, hallaka bayyina, yanzu kai da ka kawo karar cewa wannan mutum ya cinye gonarka, kana da shaida, kana da hujja? Fa qultu la, nace bani da wata shaida. Qala, sai annabi yace fa yaminuhu, shikenan sai shi kuma a koma da rantsuwa gare shi. Dama haka al'amari yake, duk lokacin da zaka yi da'awar cewa kana bin wani kuɗi, duk lokacin da zaka ce kaza dake wurin wani naka ne, sai ka tattali bayyana a hannunka, ba kawai ka yi amfani da kafofin yaɗa labarai kawai ka yaɗa ƙarya ba, a'a, kana da dalilai sai ka gabatar da dalilan, amma ba ka da dalili, to shikenan shi yanzu wanda aka samu da dukiyar sai a bashi rantsuwa. Kai za ka iya rantsewa da Allah cewa dukiyar nan da muka gani a wurinka taka ce ba ta wani ba? Kai kuma ndai har taka ce ba ta wani ba, me zai hana ka rantsuwa? Ka ce ka rantse da Allah taka ce ba ta wani ba, shikenan fa. Dan haka kai tunda baka da shaida za mu bashi rantsuwa. Qultu, ni Ash'ath dan Qais sai nace idan ya halifu, a yo ai zai rantse ya manzon Allah, in ya rantse shikenan ya rike dukiyata, ba wata hanya da za ku yi ku hukuma ku kwato min dukiyata? Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda zalika, da wannan dattijo ya faɗa haka, sai manzon Allah ya ce man halafa ala yaminin sabirin, yamini sabirin, wanda diye rantsuwa akan wata ƙarya, yaktati'u biha mala imri'in muslimin, wanda yake nufin ya yanki dukiyar musulmi da wannan rantsuwa, huwa fiha fajirun, ya san cewa ƙarya yake yi, ya san cewa rashin mutunci ne, bushewa ido ce, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, zai hadu da Allah, Allah yana fushi da shi. Jama'a, kun ji abin da muke faɗi kullum? Su al'ummar musulmi, wato mu kenan, an gina mu ne, an kuma tarbiyance mu ne akan imani da Allah da yadda da Allah, kuma wannan jama'a shine kadai zaman ka lafiya game da dan adam. Kai kokari ka rataye dan adam da mahaliccin shi, duk abin da ya faru sai ka koma da qadiyar nan, idan ka koma da ita nan shikenan. Amma wallahi irin wannan secular system da suke kawowa cewa God has no intervention in our day to day affair, ba ruwan Allah da mu, ba ruwan Allah, kar Allah ya sa mana baki a harkar dukiya, a harkar rayuwa, a harkar komi, in dai mun je masallaci Allahu akbar, to yanzu mun zama connected to Allah, amma muna cewa assalamu alaikum, to shikenan Allah ba ruwan shi da mu. Wannan shine asalin kafirci, jama'a, shine asalin kafirci. Allah yana da ta cewa akan ka komai da komai naka, naka duk abin da zaka yi sai ka bincika me Allah yace. To duk wanda aka daure imanin shi da Allah ba zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya ba. To amma in ya zama yana da lalatacciyar tarbiyya zai iya rantsewa akan ƙarya kuma ya rantse da sunan Allah to kai abin da ke damun kai yanzu nan saboda ba ni da sheda yace wallahi tallahi wannan mota ta shi ce kuma in bar mishi eh kai abin da kake gani a na bar mai motar kenan a a ba zai taba zaman lafiya da zai ci moriyar motar ba ba zai taba zaman lafiya da zai ci moriyar gonar ba ba zai zaman lafiya ba zai samu natsuwa ba rantsuwa da sunan Allah ba ta barin mutum haka banza in yayi akan ƙarya to kaga idan kai mumini kai imani da Allah ko shikenan magana ta kare jama'a 2009 jama'a mun je aikin haji mun sauka a ainihin wani masauki namu na hukuma alazai na jihar Kaduna da aka sauke mu a na misfala konkariya a gaban hadika sai na shiga wani shago dan post dina wato da dan yan jakata haka driving license da abubuwa dai har da kudi a ciki mun gama ciniki kenan sai aka kira sallah haka a rikice sai na manta yar jakar bata wuce a hannu take ba amma sai na manta ta ana idar da sallah sai na dawo sai na samu wannan da ke gadi a wuri wanda yake sai da kaya a wuri shago na Balarabe ne amma wanda ke jira ba Balarabe ba ne amma mutanen mu su duk wanda suka gani Balarabe ne za a ce dan India ne kawai ke abin da yake gadi da da sai na ce mishi na bar jakata a nan da aka yi kiran sallah sai ya ce a ban bar jaka ba sai ga mai gidan shi sai ya fito ya ce mai kuke magana na ce na bar jakata nan ne da kuɗi da kaza da kaza da kaza da kaza sai ya ce wallah na ce wallah sai ya yi magana da wannan yaron sai yaron ya ce a sai ce yanzu ya za a yi na ce a'a ni ina da yaƙini na bar jakata a wurin nan dan haka ya fito min da jakata kawai yace to yanzu in bai fito da ita ba na ce sai in je in kai hukumar yan sanda sai ce kai na zaunin nan ne na ce ni alhaji ne shikenan sai ya ja wannan yaro na shi ya ja kunnen shi juyin duniya yaron ya kafe sai na fita kawai sai na tafi police station in to da yan sanda da mota aka zo sai aka dibe mu sai muka tafi haka je muka rubuta statement shi mai gidan shi sai ya ce tunda na rantse yana roƙona in faɗi iya adadin kuɗina da ke ciki sauran kayayyaki kuma ba zai iya yiwuwa a mai da asararsu ba driving license ne na Najeriya da wasu tarkacen abubuwa irin waɗannan na ce min shikenan har da ATM card shikenan sai na abin nan ya biya ni kuɗi abin ya yi mishi zafi ƙwarai da gaske ashe bayan wata uku da barowar mu sai wannan yaro sai je suna hira da abokin shi da suke kwana sai zauna sai ba shi labari kap sai wannan abokin sai zagayo sai gaya mai gida sai suka sake koma wurin hukumar yan sanda nan sai aka sake dauko yan sanda sai su sa aka zo a kama yaran ile ko sai gashi ya fito da takarda da komai har da jaka da komai har aka dauko takardar da na rubuta statement sai aka ga list of items abubuwan da na lissafa ga su hankalin shi ya tashi ƙwarai da gaske ƙarshe dai bayan sun hukunta sun kai shi kotu sun ɗaure shi ya yi iya watannin da zai yi suka ta sake shi suka koma da shi ƙasarsu sai ya koma wurin mai masaukin alhazai na hukumar jihar Kaduna sai je sai aka nemi mai wannan lamba mai wannan bayani kaza kaza sai aka nemi wallahi daga can sai ya bugo mini waya yana cewa don Allah in yi musu afuwan ga abin da ya faru zan zo aikin hajji na ce ina fatan zan zo 2010 tashi 2010 muka je aikin hajji haka ya kawo jakar nan ya danka mini da waɗannan kuɗi da ke ciki na ce a kuɗi ai ka riga ka biya ne ya ce a na riga na baka ya ce wallahi ba ku ya ce wannan abin ya zama mana babban abin kunya a cikinmu to kaga yanzu wannan rashin tarbiyya ce amma in ka gani zaka ganshi da siffa da gemu da sauransu galibin abin da yake wahalar da alhazan mu kenan in yaje sayayya shago sai ga mutum da dogojojin gemu sai dauka Imam Maliki ne wannan ha shi ne kawai a halin wani jahili ne aka dauko shi daga Bangladesh ko makamancin haka wanda sallah ma bata dame shi ba ko makamancin haka da zaran an yi abu ya dan rike aya daya biyu da ya kawo maka sai ka ji kamar sahabi ne kana ganin shi farin fata dan uwanka ne jahili na ma ka fi shi dan sanin wani abu mewa ka taba yin kawaidi kai a garin ku shi ko bai taba yi ina fata an gane to kun ga yanzu irin wannan ko wato karka taba jin tsoron mutun yayi rantsuwa ya ci dukiyarka karka ji tsoro ka yadda da Allah shikenan ka kyale shi har dai yayi rantsuwa eh shikenan rabu da shi dan haka mutane su san girman Allah kuma su san daraja Allah sunan Allah ya wuce wasa wallahi gashi abinda manzon Allah yake cewa wannan kai da kace kun yi rikicin gona gona ta kace kana da sheda ice bani da sheda to shikenan bari a bashi rantsuwa shi ya rantse sai wannan yace yayi sai ya rantse jama'a ya cinye dukiya ta manzon Allah manzon Allah yace to ai ba wani abin yi shine sai manzon Allah ya faɗi wannan magana wanda dai haka zai haɗu da Allah cikin fushi to kai abin da zaka ce mutumin da yake zaune a duniyar nan cikin fushin Allah me zai ga hasken shi to kun ga wannan yake nuna kenan a alakanta mutane da addini mutane su san Allah duk mutumin da ya cuce ka amma ya rantse da Allah shikenan ka kwantar da hankalinka Allah ba zai kyale shi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye fa nazalat sai wannan aya ta sauka innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila waɗanda suke ainihin wato sayar da alkawarin Allah da rantsuwarsu da ƴan kuɗi kaɗan an fahimta jama'a ulaika maza ulaika la khalaqa lahum ha fil akhirah wala yukallimuhum Allah wala yuzakkihim wala yukallimuhum wala yuzakkihim walahum azabun azim alqawarin Allah kai rantsuwa da sunan Allah akan wasu ƴan kuɗi ƴan kada ta iya aka ce ai kuɗin miliyoyin kuɗi ne a'a in aka dubi girman kuɗin aka gwada da girman asarar da ka saka kanka a ciki an fahimta jama'a musibar da zaka samu kanka a ciki daga baya kuɗin ƴan kadan ne sannan irin waɗannan musibin jama'a wani lokacin ko ba su tsayawa a kanka kadai suna kaiwa kan zuriyarka za su wargaza zuriyarka kun manta dan abu ne kadan annabi da dattijo ya zo musulunta wani suna kake so yace a shi sunan shi a bar mishi sunan shi to me sunan ka yace huzul manzo Allah yace a kai dai sahal yace a shi kawai a bashi da sunan shi bacin rai wannan dattijon wane ne kakansu Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib yace wannan suna da kakanmu ya kafe akai yace sai da ya shiga cikin jinin mu gaba daya yace haka siddan sai ka ji kawai kana cikin bakin ciki da damuwa so da haka karka sake Allah ya isa ta raba ku da wani a halin ka cuce shi ka zo ka ce a zo a warware nawa ne kake nema dan a caba ne ya kawo ka yace naira 30 kai kuma ka ce naira 20 ya ce ashi wallahi tallahi kudin shi naira 30 ne sai ka ce naira 10 ce tsakanin mu eh gata shikenan saboda me saboda da aka tashi tahowa tun farko na daya ba yi jinga ba na biyu kuma wannan wurin kudin shi ba a san cewa fix bane ma'ana yaya abin yake amma an san cewa wanda ya shigo mota daga PZ aka kawo shi kofar doka misali naira 20 ne wannan ba a bukatar duk sanda za a sake shiga sai an sake yarjejeniya kana fita sai ka mika mishi naira 20 to amma sai aka yi rashin sa'a kai kana makaranta ne a Sokoto an zo an sauke ka a PZ yau wata 6 al'amura sun canza a Zaria ka taho da naira ka 20 sai ka danka mai an sauke ka a kofar doka sai ya ce a saura naira 10 sai ka ce a naira 20 ne sai ya ce a kai bako ne kaga kai zaka yi tunanin kai ba bako bane amma a hakikanin al'amari fa akwai bakunta ta tare da kai koda kai ba bako bane a Zaria to kaga a wannan lokacin sai ka nemi bayani yaya al'amarin yake ni dai naira 20 na sani amma ka duba saboda sharrin shedan baya bari a nemi bayanin nan ta ce mallam zaka cuce ni ne nan Zaria mu ne Zaria me zaka nuna mana a Zaria kakan ubana nan ya abin nan limamin ka sai ka ji shikenan an daga murya madadin a'a ya akai naira 30 eh ni naira 20 na sani an yi kari ne ta ce kai bako ne ya ce eh to ni ba bako bane amma dai na dade bana gani sai ya ce to an yi kari sai ka ce to shikenan ga cikon naira 10 ko kuma wallahi ka ganni dan makaranta ne iyakar ta kenan naira 20 don Allah kai hakuri wato karka sake ku rabu da wani yana da'awar wani haƙi akan ka akwai matsala Jama'a kuna fahimta da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimaka. To, wannan hadisi yana dauke da masaloli masu dimbin yawa kwarai da gaske, waɗanda daga ciki dai zamu takaita su ne kadai. Asalin wannan hadisi Bukhari da Muslim sun ruwaito shi banda Muslim din kadai da kaji mun karanto. Daga cikin malamai kuma har wa yau akwai al-Imam Ibn Majah da al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi da Ahmad sun fitar da shi, aka Ibn Hibban, haka nan al-Imam Abu Nu'aymin, al-Imam al-Baghawi da Bayhaqi da Tahawi dukkanin su sun fitar da shi, haka al-Imam al-Tabari. Al-Imam al-Tabarani afwan. Na daga cikin masalolin da wannan hadisi yake dauke da su sune tahrimu qita'i haqqil muslimi bil yamin al-fajira. Haramun ne ka ci dukiya ko ka yanki dukiyar wani musulmi da rantsuwa ta fajirci ta rashin mutunci. Wa anna dhalika mimma yunafi kamal al-iman. Yin haka yana kore cikakken imani ko cikar imani. Wa huwa wajhul mutabaqa fi iradihi huna. Kaji abin da yasa musulmi ya kawo hadisi. Rantsuwa akan ƙarya dan ka ci dukiyar wani tana rage imaninka ko kuma tana share sunan imani akan ka. Wa minha jawazu sama'il hakimi da'awa fi ma lam yarahu idha usifa lahu wa uddida wa 'arafahu al-mutada'iyani. Alkali ko ƴan sanda in aka kawo musu kuka akan abu ba za su ce sai an koma an je an gaya ya abin ya faru ba. A za a iya musu bayani daga bayanin da aka yi musu su dauki rahoto ko kuma su ainihin rubuta statement, shikenan daga nan sai a ci gaba da tattauna ainihin wannan magana. Wa minha anna al-hakima yas'alu al-mudda'i hal lahu bayyina. Alkali ko mai mulki sai ya tambayi kai da kake da awar dukiyar taka ce a hali ba a ganta a wurinka ba, hula ce wani ya sawo, sai ka zo ka ce ranka ya dade hular da wane ya sanya ta yau a masallacin juma'a na gani ta wace, ko kuma ranka ya dade motar wane ta wace, ko kuma ranka ya dade wurin da wane ya gina gida nawa ne. To a irin wannan hali ya halatta sai mai mulki ko kuma hakimi ko alkali sai tambaya cewa kana da shaida da za ta tabbatar da haka. Wa qad tarjama bidhalika al-Imam al-Bukhari fi kitab ash-shahadat. Imam al-Bukhari habbabi ya kulla akan cewa lallai ne alkali ya rinka tambayar wanda ya kawo kara kana da shaida akan abin da kake magana. Wa minha anna al-bayyinata 'ala al-mudda'i fil amwali kulliha. Dukkanin abin da ya shafi rikicin dukiya, to duk wanda yazo ya da'awa cewa ina bin wani bashi ko kuma wani da aka ganshi da dukiya kaza gadan mu ne ba a raba ba, duk wani abu da ya shafi dukiya wanda da yaje da'awar ta dangane da wani, to wajibi ne shine zai kawo shaida shi kuma wancan da aka ainihin yi da'awa akan shi ana buƙatar shi da rantsuwa idan wannan bai kawo shaida ba ko kuma wani abu makamancin haka. Allah madaukakin sarki ya taimaka. ومنها ان فيه بناء الاحكام على الظاهر. وانا حديث ya nuna a bisa zahiri yake gina hukunci kawai, babu wata hanya da za a bi ai duba, babu wani divine revelation, babu wahayi. Alkali ba zai ce shikenan mu je mu yi addu'a mun yi mafarki buga Allah ya nuna mana abun a mafarki ba, babu wannan. Alkali ba zai ce bari a jira wani wahayi ko kuma bari a'a menene ya bayyana. Dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taba gaya wa sahabbai cewa kuna kawo mini kuka da abin da ya bayyana gare ni da shi zan yi muku hukunci. Haka Allah madaukakin sarki ya neme shi, bima araka Allah, menene Allah ya nuna maka, me ka gani na daga shaidu, menene hujjoji? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce me yuwa mara gaskiya daga cikin ku ya zan ya iya magana ya iya gyara hujjojin shi sai in dauki gaskiya in bashi. Sai manzon Allah ya ce duk da ni na dauki gaskiya na bashi ba ta halatta mishi ba fa. Dan haka jama'a ku kiyaye wannan, koda ka kai kara an dauki fili kaza an baka ko an dauki kudi kaza an baka, har yanzu fa bai halatta maka ba sai in dama halattattu ne a wurinka cewa ai ga kofin shari'a duk wannan a nan duniya ne idan ya tabbata zalunci ne aikin banza ne. Saboda haka mutane su kiyaye waɗannan al'amuran, domin musamman yanzu ga irin su nan sun fara shigowa anguwanni irin wannan, sai zo sai su samu fili sai a ga cewa filin ne ya dade ba a gina shi ba, sai a danyi wata alama ta kartawa ana so a ga ko akwai mai shi. Bayan sati biyu sai a dawo sai a zuba bulo sai a danyi fandisho hawa biyu, haka in aka yi fandisho hawa biyu aka ga dai ba wanda ya motsa, to shikenan sai aje sai a shiryo takaddun ƙarya an hada kai da mutanen hukumar ƙasa da Safayo sai aje a shirye takaddun ƙarya wato takaddun na ƙarya ne amma daga ofishin hukumar suke a shirye takaddu rangada dau masu lafiya sai azo sai a siyar maka da fili kai har ka ga cewa gashi an fara fandisho idan husuma ta taso jama'a baka da wata hujja wadda za ta tabbatar da cewa wannan fili naka ne sabanin wannan takaddun da suka baka ko sai ka gabatar da takaddun sai kuma asalin mai filin shi ma sai gabatar da nashi sai a ce a koma can hukumar ƙasa da Safayo din ana koma hukumar ƙasa da Safayo sai a je a sabo ai kai din nan da ka zo da takaddun ka tun 2001 kai ne asalin ake da file a wurin ka wancan kan babu file galibin abun ma da suke wani lokacin sai su kwafo lambar wani gida sai su sanya wannan filin ko su dauko sunan wani layi sai su sanya wa filin mu dindan an yi mana anan a wani fili namu a haka wani yazo da takaddu raba algafata mala an ce ka sai fili na nace a mun karbi takaddun sai nace ai kai wannan mutumin ma wannan da ya sai maka da filin ɗan sanda ma suna neman shi ɗan sanda suna neman shi saboda mun je mun kai magana ɗan sanda suna neman shi ma ana neman a kama shi nace dan haka na ji labarin cewa kun je kun tsaya a filin ran ne yace nace to na bada dokar duk ran da aka sake ganin ka a bubbuge min kai aje min gawaka a cikin filin saboda haka tafi sai na tuka mota ta kawai ne gaba shikenan suka tafi can suka rikitota shegantaku ne mutane suna nan jama'a na hadu da wani mutum wanda dattijo ne asalin shi Igala ne anan samu yake zaune nace to kai ya akai me kawo kaurin yan sanda yake a ai babban magana nace mishi babban magana yace rikicin fili nace ya yace a na yi wa wani fili takaddun ƙarya ne shine aka kama ni nace a ka ji fa shi ya faɗa shine yayi wa fili takaddun ƙarya aka kamo shi to ya aka sai yace a ai shi sana'a shi kenan yace sana'a shi kenan yace wani ma ya san shi ta faɗin manyan sarakuna yace wani ma ya san nace a yace to baba yadda za haka da haka muke cin abinci in wannan ya daga wani bai daga ba shikenan magana ta wuce akwai mutane da yawa sun sai filaye a anguwan nan shekaru 10 da suka wuce sha kaza wani ya je saboda wayo ya je ya boye takaddun filin a ofishin shi ya je ya kwantsa mahadari ko an yi gobara ko wani abu makamancin haka sannan shekara 10 da ta wuce yanzu filin ma ya bace mishi a ina ne to irin wannan suka zo sai su shirye takaddun ƙarya sai su je su sai da filin shikenan filin ya bata akwai irin wannan kaza ya kasira jiddan ina fata an gane shi yasa kana siyan fili shi yasa za ku gani da wata ɗabi'a da ba gane ba mewa sai na faɗa yanzu na sai fili sai ganin haka rami wannan nufin da mai magana yanzu wuri ne sai rusa shi shi ne wannan kuma wata siyasa ce ta na'am har yanzu bai halatta maka filin ba domin filin kafin ka saye shi mallaka wani ne wasu suka je suka shirya takaddun ƙarya da suka shirya takaddun ƙarya suka sayar maka da aka je shi kuma alƙali ga abin da ya bayyana gare shi don bari ku ji akwai wani wanda yake shine asalin mai filin amma asalin takaddun shi sun bata aha to kaga tunda yana da takaddu ya gabatar da su duk wani fili idan dai ba irin filayen mu ne na mai anguwa ba fili fili na gargajiya ni wani na sayo da wani gona ta wadda mu gada daga kakan mu mai sai da rariya haka irin wannan ba irin wannan yawa fili wanda yake da CFO yana da file a ma'aikatar ƙasa da Safayo sai aka dauki maganar sai aka koma sai aje ai alkali zai thorough investigation ne zai bincike ne sai a dauka sai aga cikin waɗannan takaddu guda biyu wanne ne take da legitimate CFO certificate of occupancy wadda za a koma ne ofishin abin nan su ƙasa da Safayo sai aga wannan yana da file wato ko barkaci gaskiya in dai za a tsaya ai abin da ya dace ko sai an gano gaskiyar kuma mai asalin filin za a ba sai dai in ɗayan abu biyu ko alkali ya sa san zuciya ko kuma su hukuma ƙasa da safayo idan su suka shirya abin tun farko kana zuwa za a iya yin duk wata barazana a ce duk an duba babu wannan file din ko kuma a kauda file din saboda an san ta iya yiwa ta taso daga baya an fahimta amma bari ku ji idan har ya tabbata fili layout ne akwai map wanda ake na anguwar gaba daya waɗannan irin takaddu su kuma na waɗannan ƴan boge kuna ji galibi ba a hada musu da irin wannan map na anguwar gaba daya wallahu a'lam amma abinda kai kake cewa da aka ji aka kai kara sai kotu ta tabbatar wa da me siyan fili na biyu cewa shi yake da fili haka ne har yanzu fili bai halatta gare shi ba domin asalin akwai wanda ya mallaki fili to sai dai kuma su kuma jama'a su rinka kiyayewa fili na gwamnati irin na Bature wato fili mai CFO dokar mallakar shi ta sha bamban a ƙarƙashin dokar ƙasa da mallakar filaye irin namu na cikin garin Zariya ko kuma filaye asali na gargajiya filaye irin waɗanda gwamnati take yankawa takan ba da ka'idar cewa zuwa lokaci kaza ka gina in baka gina ba za a iya kwacewa kun san akwai wannan to ta iyawa ka sai filin bayan shekara uku da suka bayar da dama a gina baka gina ba don haka sun riga sun kwace filin sun baka da takaddun banza a hannu daga baya sai aka je aka shirya wa wani takadda wanda yake original ce har gwamna ya sa hannu sai aka siyar to kaga anan yanzu kai kuma kai ne baka kiyaye ka'idar da suka sa ba to shi yasa muke cewa a zamani irin wannan ha an wuce zamanin gargajiya jama'a imma musulunci ne imma boko in musulunci ne je kaka samu malamai idan boko ne je kaka samu lauyoyi su fassara maka me ake nufi da kaza domin galibi bari kaji akwai dattawan alhazai waɗanda sun saba siyan filaye irin na gargajiya a tudun wada ko a cikin Zariya ko a marmara sai ya fado sai ya sai wannan fili sai ya bashi bayan shekara goma duk anguwa an san nashi ba mai ja eh to amma in yaje sai fili a irin yadda gwamnati ta tsara sai ya tunanin irin haka sai ya bar filin sai tsawon lokaci sai ya dawo sai a ce ai filin ba nashi bane sai ya zo yana fito da takardu ya kamata in zaka fara hudda da gwamnatoci irin waɗannan na zamani ko to ka zama kana da lawyer wanda in akai abu sai ka ce to ya duba maka me ake nufi da wannan ko da kai dan boko ne saboda shi wannan karatun kuma daban ne ina fata an gane domin kaga a tsari irin nasu su ba siyar maka da fili ake ba ana baka ne on list ana baka ne kamar haya tsawon shekara 99 wani kuma sai a ce an baka haya tsawon shekara 45 sannan a ce ga sharadi duk shekara za ka rinka biyan ground rate za ka rinka biyan harajin ƙasa ko an fahimta jama'a sai su ce in baka kiyaye waɗannan abubuwan ba to za su iya kwacewa duk akwai irin waɗannan abubuwan waɗanda ya kamata mutanen mu su san su ina fata an gane amma dai abin da nake so in ce hukuncin alkali baya halatta maka dukiyar da take haramun ne yana daga cikin abubuwan da zamu zo mu dan tattauna anan cewa gashi ma ita ce mas'ala ta gaba gashi sai yake cewa wa minha anna fihi dalilan lil jumhuri ala anna hukm al hakim la yubihu lil insani ma lam yakun halalan lahu khilafan li abi hanifa kaza atlaqahu an nawawi wa tu'qiba bi anna ibn abd al barr naqala al ijma' ala anna al hukm la yuhillu haraman fil batin fil amwali abinda malamai suka tabbatar cewa dan alkali yayi hukunci ko mai mulki yayi hukunci akan ya halatta maka wani abu wanda a hakikanin al'amarin wannan abun ba halal bane to wannan hukunci na alkali ba zai iya aidihin halatta maka wannan abun da shi alkalin ya halatta maka ba qala wahtalafu fi hilli ismati nikahi man aqada alaiha bi zahir al-hukmi wa hiya fil batin bi khilafihi fa qala al-jumhur al-furuj kal al-mawali matan wani ce daga Sokoto sai ku ta gudu Gombe sai ta je ta ce wallahi ita ba zawara ce ba ana yin haka ba ta je ta samu liman ko irin abubuwa wanda yanzu ƴan zamani duk sun iya irin su taje aka daura mata aure da wani. Bayan lokaci sai wancan mai mata yaji sai je kai kotu. Wannan aure da aka daura mata a Gombe har ta zauna tsawon shekaru ta haihu, har yanzu bai halatta ta ga wannan sabon mijin ba. Inda za a bashi uzuri kawai shine aljahal. Yayi abin a bisa jahilci ne, ba za a ce yayi zina ba. Dille fin ya koma kanta. Ko an fahimta jama'a? Abinda ake a shari'a shine sai a dawo da ita wurin mijinta, sannan kuma sai a dubi menene hukuncin shari'ar musulunci a kanta. Amma ka santuwa cewa ai limamin Gombe ne ya daura mata aure, sai da aka yi saukar Qur'ani ma a wurin, duk bai gyara ta ba fa. Don kun san mutane suna da irin nasu barazanar, sai a ce ai liman ne ya daura auren. Ai limamai guda bakwai, kowanne sai da ya ja Fatiha kafa bakwai. Duk wannan bai mai da ita ta zama matar wannan na halal ba. Saboda haka ku kiyaye. Malamai suka ce shi farjin mace kamar dukiya ce. Babu wani hanya da dukiya za ta haramta gare ka. Wani malami ya wata addu'a ya tofa a kanta, ko kuma ya wata fatawa ta banza da za ta gyara ta ta zama halal. Haka nan harka aure. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Mas'ala ce wanda malamai dai sun tattauna na. To. Tambaya ce mai kyau, amma akwai babi da musulun zai karanta da. Wai to yanzu wacce mata da ta je Gombe ta haihu, yanzu waɗannan ƴaƴan nawa yi? ƴaƴan na wancan mijin ne na Sokoto. Eh, saboda a cikin hadisi Annabi ya ce al-waladu lil firash. ƴaƴa na miji ne. Har yanzu ita a mata aure take. Walil ahiril hajar, shi wancan da ya zina da ita sai a jefe shi, to amma ya bayyana ba zina ya ba, don ba yayi da gangan bane, ta yaudare shi ne, ta rufa mishi. To shi yasa game da harka aure irin wannan ake neman a tsaya ayi bincike ire-iren waɗannan mata, wannan irin scenario, wannan irin abin da kuka ji na buga misali da shi, wallahi alazim yana faruwa. In ka je ka zauna da alƙalai za ka ji irin waɗannan abubuwan fiye da haka ma. A nan garin ya faru haka jama'a, yau kusan shekara 25 jama'a suka tashi suka tafi wurin Mallam Abubakar, Allah gafarta mai, sai suka lulluɓa mishi abin. Shi Mallam Abubakar malami ne, yana zaune, aka zo aka ce Allah gafarta mallam gashi, sai aka je aka ce ai wani yaro ne wai Albaniya dan yi karatun shi, yazo ya ce auren mu bai yi ba. Mallam Abubakar ya ce a auren ku yayi, bawan Allah auren ku yayi. Da muka ji haka sai na dauki shi waliyin ita yarinyar na farko, wanda shine asalin original wakilin ubanta, sai na dauke shi muka tafi wurin Mallam Abubakar. Muka je sai muka juye mishi matsala. Mallam Abubakar yana kwance akan buzun shi, ya tashi ya ce ab yaudara ta suka yi to aure bai ba. Sai to wannan dai shine ubanta da ya daura mata wannan auren, kuma ba a kashe wannan auren ba, ta je ta yi wannan kaza. Kai to wai abin da yake gani yanzu fatawal malami za ta gyara mishi, wallahi mutane su ji tsoron Allah. Asalin kadiyar kenan, kamar irin abin da mutane suke ne auren kashe wuta, an yi saki daya na biyu na uku, eh, sai a je a hada baki da wani, shikenan a dan nuna wa jama'a auren kashe wuta. An kashe wuta ne a idan jama'a. Amma a lokacin da ta dawo aka zo aka sake daura mata aure da wancan miji da saki ya kai uku, sharadin da ake nema dangane da ingancin wancan auren na biyu, wanda shine zai tabbatar da in aure ya dawo ya faru tsakaninta da mijinta na farko ya inganta, daga cikin sharadin sai ya zama wancan auren tun farko ba na hadin baki bane. Daga cikin sharadin, koda ya zama ba na hadin baki bane, dole sai in wancan miji ya sadu da ita saduwar aure. To galibin abin da suke shi kenan, ya sake ta daya, ya sake ta na biyu, ya sake ta na uku, an ce ba za su koma ba sai ta yi aure sabo, sai a je sai a samu wani yaro, sai a je a hada mishi kaza a dan jakunnan shi. To amma don Allah kai ka fahimta fa. Ina fata an gane. Shikenan haka ake yi, yana dan yawo a kafa a dan sai mishi roba shikenan, ai kaza ya auri mata wance, shikenan bayan kwana biyu ai shikenan sun bata, sai kaga. Wato kawai sai a zo a yi muku wata tamthiliya, wata drama, sai a zo a ce shikenan an maida auren. shine Bahaushe yake kira auren kashe wuta. Wannan auren da aka yi har yanzu bai gyara ta ba. A idan jama'a ne kawai, koda jama'a basu gane ba sun dauka abin yayi, amma a cikin hakikanin al'amarin fa. To kun ga duk irin wannan ruguntsumin na daga abin da muke cewa in ba a tarbiyantar da mutane an nuna musu Allah a zuci ba, ba za su iya yi ba jama'a. Ba za su iya tsayawa ga abin da Allah yake nema ba. Na'am. 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 Wato asali in ka karanta littafin dan Hudu ya tattauna wannan matsala. Asali a musulunci mai mulki shi yake da ƙasa. Mai mulki shi yake da ƙasa. To amma a cikin wannan ƙasa da yake da ita, idan wani talaka ya je ɗibi wani wuri kuma ya gyara, wanda mai mulki bai riga ya kafa mishi wata iyaka, wata fence ba, to anan kuma ya zama mallakar wannan talaka. To tunda ya tabbata haka, ya zama gidan sarauta guda biyu ne. Wannan gidan sarauta suna kan mulki yanzu, su suke da ƙasa. Waɗancan gidan sarauta sun taɓa yin sarauta amma sarkin gidansu ya mutu, yanzu ba su suke da ƙasa ba. To in suka ɗibi fili suka siyar, wannan sarki da yake kan gadon mulki yana da ƴancin yanzu ya ainihin ce bai sayu ba. Haka abin yake ko a tsarin Bature. Yanzu misali, Bature da ya zo ya tura sarakuna ne, yanzu gwamna ne yake da ƙasa. Yanzu duk filin da gwamna ya ɗauka ya baka, ya bayu. To in aka samu wani tsohon gwamna bayan ya sauka fa, ba wai a lokacin da yake kan mulki ba, tsohon gwamna ne ya sauka, sai kuma sai ya zo ya dauki fili ya baka, to ai yanzu ba shi da wannan ikon hannun shi. Saboda haka waɗancan gidan sarauta da ke ɗiban ƙasa suna sayarwa, ba tasu ba ce, dan sarauta yanzu ba su da ita a hannu. Allahu akbar. Dan adam. Na'am malam, bismillah. Na'am. Ai a ƙarƙashin mulki na musulunci, ita ƙasar ce aka mallaka wa shugaban. Ai a ƙarƙashin mulki da ike, ai an mallaka mishi ne. Saboda haka ba dan Turawa suka zo suka yi abin da suka yi ba ko? Yanzu nan duk inda zaka kira shi ƙasar Zazzau, ba wai garin Zaria ba, ƙasar Zazzau. To sarkin Zazzau yana da iko a kan shi. To shi kuma sarkin ya ce ya danka wa hakimi kaza. To yanzu wannan hakimi yana da iko. To amma wallahi jama'a, a kowane lokaci muna zaune da wani gwamna, aka ce wasu masu anguwanni suna sai da fili, sai ya ce aje a kama su. Ana kama su a kulle su, waye ya ce sarki yana da wani abu ne a hannu. Ma'ana su masu anguwannin da sarakuna a kama su kawai a kulle su ba. Amma a ƙarƙashin doka ta musulunci, duk wanda yake da mulki ƙasa tana hannun shi. Sai dai idan har wani ya mallaki wani fili kafin shi ya zo ga mulki, to ba zai iya kwacewa ba. Haka nan wannan mallaka ya same ta ne ta hanyar saye ko gado, ko kuma ya je ya samu daji ne na Allah sai ya gyara. Duk wanda ya samu daji na Allah kawai ya gyara. Allah ya sa kun fahimci me nake nufi da na Allah. Wato da amana Allah ne, amma Bahaushe yana wannan kalmar ne, wai ba wanda yake da awar wurin nashi ne, gona ko gida, sai ka je ka gyara, sai kai gona ko kai rijiya ko kai lambu. To idan wani mai mulki ya zo, ba shi da ikon da zai karbe wannan wurin a wurinka. To a nan ne kun ga Bature yake zalincin shi yake bayyana. Yanzu kun ga nan ka kama hanyar Kaduna, duk gonaki ne. To waɗannan gonaki asalin masu su sun gaje su ne iyaye da kakanni, tare da cewa asali daji ne suka zo suka gyara. Amma hadisi sahihi a cikin Mustadrak na al-Imam al-Hakim ya tabbatar da duk wanda ya samu daji ya gyara, to ya zama nashi. To da tsawon tafiya ya yanzu, sai doka ta ce duk inda yake babban wuri ne na highway, wato kamar irin yadda nan titin Kaduna yake, to duk waɗannan filaye to duk suna ƙarƙashin gwamna ne. amma za a ci gaba da barwa mutanen kauye suna nan suna noman su kullun suna ganin cewa nasu ne har ma kaga mutumin kauye ya daga wuri ya sayar gonar shi ce ko to amma ana nan idan gwamnati ta zo ta ce za ta yi makaranta a wurin to kawai za a zo ne sai a tashe su za ce ku tashi za a yi makaranta a yadda gwamnati take a yanzu za a yi makaranta in kana da bishiyar mangoro sai a ce to sile bakwai bishiyar ayaba sai a ce sile uku haka za ka ga a yi wa abin sai ka ji ana cewa bishiya naira 300 bishiyar mangoro wadda ɗiba ɗaya kawai sai ka sayar naira 1000 amma ita kanta bishiyar sai a ce to an sai tusha sai ka ga an aiko maka daga ma'aikatar ƙasa cewa gaskiya saboda Allah gwamnati tana buƙatar wannan fili za ta yi makaranta a wurin ko za ta yi wani abu nata naka ka zo ana neman ka a filin sai ka zo sai a dubi filin sai a ce maka shikenan waɗannan bishiyoyi da ke gonarka gaba ɗaya za a baka naira 800 shikenan ga takarda ita ma za sai ka je Kaduna ka karba 800 inna ma gaskiya an dan fara samun wasu masu dan kishin addini ne sai su yi kokarin yadda dai za a dan bi a dan kyautata wa mutane amma a hakikanin al'amari tunda an samu waɗannan bayan Allah sun gyara wurin to kamata in za a zo za a sai wurin ne da kimar su ba da kimar gwamnati ba dattijo eno za ka sai mana da wannan gona taka sai a bi tsarin musulunci sai a sauka daga tsarin bature a kusa da wata jami'a ta mu jama'a akwai wani alarama da ya taba zuwa ya gyara wani wuri ya kafa makaranta allo a daji ne kawai wata rana sai aka ce ai gwamna ya bada wannan wuri ga wani dan kasuwa ya je abin nan aka zo aka kore alaramman nan alaramma ya sake shiga dawo ya sake kafa makaranta suka je suka ci gaba da karatun Qur'ani suka yi Allah ya sa ina tsammanin jama'a ina muku wannan magana yau shekara kusan 10 ne har yau gidan man nan bai zauna lafiya ba yau ya kama da wuta gobe yan fashi su zo su yi abin nan sai aka ce ai alaramman nan ne a je a tashe shi tunda yana can yana harbo missiles din shi ne yana addu'a ne aka je aka kore shi ya tsara gaba sai bar yankin ma gaba daya amma har yau wurin bai zauna lafiya shine duk ire-iren waɗannan abubuwan ne da muke tattauna ka guji cin haƙƙin wani ittaqu da'watal mazlum ka zalunce shi ya ce Allah ya isa ai an yi tafi dubu Allah ya kyauta da haka jama'a ku yi kokarin kiyayewa kwarai da gaske sannan ire-iren waɗannan karatuttukan na daga cikin fa'idar su shine ana creating awareness ne wata rana mai wa kai zaka zama gwamna wata ran kai ne zaka zama farmer na lands wata ran kai ne zaka zama director na lands ku rinka kula da haƙoƙin jama'a yana daga cikin abubuwan da gwamnati za ta samu zaman lafiya tsakaninta da mutane amma mutane sun zauna kuri sun gyara shi tsawon shekaru an zo dan lokaci an kore su jama'a an watsa su mutum ya bude baki ya Allah ya isa ba za ka iya da wannan nauyin ba Allah madaukakin sarki ya taimaka to idan har mutum ya yi rantsuwa ta ƙarya shikenan malam yake cewa wa minha anna yamin al-fajir tusqitu anhu ad-da'wa idan har mutum ya yi rantsuwa ta ƙarya ha sai aka ce to shikenan tunda ka rantse al'amarin nan naka ne shikenan duk wata da'awa da wancan yake shikenan ta fadi tunda shi ya gaza kawo dalili akan cewa wannan littafi nashi ne shi kuma wancan ya rantse da Allah cewa dama a wurin shi aka ga littafin shi kuma ya rantse cewa nashi ne shikenan magana ta kare ba wani abu da za a iya yi sai dai a zamanin yanzu akan so a rubuta ire-iren waɗannan abubuwa wannan rubutu ya fara tun zamanin Sayyidina Umar ne ana son duk shari'ar da alƙali ya rubuta ta saboda a samu proper documentation don a adana abin saboda gaba magana tana iya tasowa an fahimta jama'a ba ku ga rikicin wani masallaci nan bayan musulma ba da aka yi rikicin bayan shekara kusan 30 sai suka fito da ainihin kofin takardar shari'a ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi an fahimta jama'a to shi yasa a zamanance a yanzu ma irin abubuwan da ake akan so a publishing irin waɗannan a internet sai a watsa takaddun a internet kowa ya gani in ma kana so ka aje ka aje domin dama za a zo a yi shari'a a gaban jama'a ne alƙali ya zo ya karanta to babu laifi sai ka aje kofi randa wata magana makamanci haka ta sake tasowa an san a ina za a dora duk wannan abin da yake kawowa fa wani ne kawai zai ki jin tsoron Allah inda kowa zai ji tsoron Allah da alƙali zai huta da yawa ومنها موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يحلف خوفا من أن يحلف باطلا فيرجع إلى الحق بالموعظة. إذن كيني ألقاليكو إذن كزوزا كتشي واني رانتيتو كان كتشي رانتي كيمش وأزيتو كنا النبي أنا ينهك وأنن كودا أولي اللعاني wannan tazo tace kaza tace kaza za ta rantsa annabiyar sai annabi ya sa hannun shi a baki haka ya mutu haka kitina fa wannan rantsuwar ita ce kaza kai ka ji tsoron Allah wannan rantsuwar kaza kaza haka idan kana karanta littattafai da malamai suka rubuta akan alƙalanci akhbarul quda labaran alƙalai zaka ji ada akan je zaman kotu mace ta kawo ƙaran mijinta ko wani abu makamancin haka sai ka ji kotu ta juye ta zama wurin wa'azi aiwa mutum wa'azi sai wa'azantu shikenan sai da ya tashi ya fice wa shikenan alƙali ba zai ce ku dawo da shi ya bata mana lokaci wato da ma ƙarya ne sai da ka ji wa'azi yanzu ka faɗi gaskiya ya ji tsoron Allah ya tafi yayi gaba shi da ma tsoron Allah ake so yayi Allahu akbar saboda haka duk tsarin da aka ce secular ne fa bala'i ne God has no intervention a ce wai ba ruwan Allah a cikin harkar mu Allah yana da hakuri jama'a ai da sai ya sako muku saman kotun kawai shikenan ku ga intervention mai kyau wa minha anna fihi anna al-halifa yahlifu qa'iman li qawlihi falamma qama li yahlifa wa fihi nazar li anna al-murad bi qawlihi qama ma taqaddama min qawlihi intalaqa li yahlifa wasu malaman suka ce duk wanda za a rantsar da shi sai miƙe tsaye saboda a cikin hadisin an ji ya ce ya miƙe amma gaskiya ba miƙewa ma'ana yunƙurin rantsuwa ba lalle ne rantsuwa sai ya miƙe ba to sa'annan abubuwan da alƙalanmu suke jama'a abubuwa ne kawai na barazana suna amfani da psychology ne na mutane sai a samu mi koma na kafcecen Qur'anin nan gashi nan sai a samu kafcecen alƙur'ani haka in zamani ne irin yanzu jama'a a zamanin da kuma da ake irin wannan Qur'ani namu mai rubutun hannu mai gafaka to alƙalan sai a samu faifai sai a samu katon faifai sai a dora alqur'ani akai sai a ce je ka kai alwala idan ya fita zai alwala sai ga mutane yana kaucewa kada rigar shi ta taba tasu ma na fata an gane idan yazo sai a samu wani dan akwaku sai a aje shi sai ga shi kanshi wanda zai mika mai qur'ani sai ga a tsorace yake sai ga yana haka to sai ga sai jikin shi sanyi sai ce yana roƙon alfarma a daga shari'an nan sai zuwa mako mai zuwa sai gudu sai bagare shike to suna yin amfani ne da tunanin mutane kawai an gane ko sai a ce to shikenan zaka rantsaye to tafi kai alwala idan yayo alwala sai a zo sai a kawo qur'ani sai a dora mishi sai kowa ya dare ba shi sai a ce kace ni wane zai ce ni wane na ina rantsuwa da alqur'anin nan idan kaza ne to Allah ya min kaza yana gaba fadi sai a ce la ilaha illa Allah to duk waɗannan abubuwan asali ana amfani da tunani da al'adun mutane ne kawai a firgita su ina fata an gane ko kuma kaga an rataya maka alqur'ani sai a kawo sai a rataya maka sai a koma gefe guda kowa yana salati wane ya saba alqur'ani to ko fa kana da gaskiya an ka da garin ku za har aure in ƴaƴanka suka nema sai a ce uban su ya taba saba alqur'ani ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka ka gaya muku da dadewa lokacin muna dinkin keke lokacin muka yi wani bako dutti da yazo daga ainihin kasar Sokoto ya ziyarce mu ya kwanta yana bacci kawai yaran anguwa suka shigo suka yi mana sata suka sace mishi agogo jama'a muka rasa yadda zamu ji kunyar bakon nan muka yi hikima bako ya tafi masallaci yana sallah duk sai na sa yaran nan su zo sai na dibo littattafai haka sai na ce musu to kun ga qur'anan nan guda goma yi to zan dora wa mutum aka za ku rantsi sai na dauko wani dan karami nace to kun ga wannan dan karamin in na dora a sama eh to in kai ne asirin ka ya tono to ko ne sai zo in ya san ba shi bane ce zan dora dan karamin nan fa sai ce a dora dan karamin nan na dora zaka mutu sai ji a dora sai shikenan da aka zo kan wanda ya san shi ne abin tun daga nan sai na ga ya fara bakirketa sai na daki da ya gaba a dora karamin nan sai ya tsaya sai ya ce wane ne ya ce dauka ne ce tafi ka mana abu amfani da psychology mutane ne kawai wannan na fata an gane amfani da tunani ne na mutane kawai sai ka tafi da su akan haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye إمام مسلم يتي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان وانشان حديث النبي عبد الله بن مسعود يتي وان دي رنسي يانا نيمان يتي حق وتدوكي أهال كريا إكي zai hadu da Allah Allah yana fushi da shi thumma zakara nahwa hadith al-a'mash sannan sai ambaci irin hadithin a'mash wancan da mu gabatar ghaira annahu qala sai dai kuma a ciki sai aka ji ya ce kanat baini wa baina rajulin khusuma fi bi'r rikici ne ya hada ni tsakani na da wani mutum game da wata rijiya ni na ce ta wace shi kuma yace tashi ce faqtasamna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai muka kai husuman mu kukan mu zuwa ga manzon Allah fa qala sai manzon Allah yace shahidaka aw yaminuhu kai ka kawo shedunka guda biyu dake nuna rijiya ta kace in baka da shedu shi kuma ya rantse da Allah cewa rijiya ta shi ce ina fata an gane قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد وعبد الملك ابن عيان سمع شقيق ابن سلمة يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان har waye wannan hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake fadin shi cewa manzon Allah ya ce wanda di ya rantse a bisa ya ci dukiyar wani musulmi ba tare da haƙƙi ba zai hadu da Allah Allah yana fushi da shi qala abdullahi sai abdullahi ibn mas'ud yace thumma qara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama misdaqahu min kitabillah da manzo Allah ya fada mana wannan magana sai kuma ya karanta mana wata aya ta alqur'ani wanda ke gaskata shi daga littafin Allah Allahu akbar har annabi in yi magana yana nemo aya qur'ani ta mara mishi baya waye kai zaka ce ba zaka kawo aya ba kai ma ka nemo aya Allah yace innal ladhina yashtaruna bi'ahdi Allahi wa aymanihim samanan qalila ila akhir al-aya wadanda suke sayar da alƙawarin Allah da rantsuwar su da ƴan kudi kadan wadannan ba su da rabo a ranar lahira Allah ba zai magana da su ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da babban azaba ita ce aya ta 77 a cikin suratul maida قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة مسلم يا سامون أن حديثي ورم مالمين شغدا هدو قتيبة بن سعيد بن جميل مالن أبو بكر بن أبي شيبة مالن هناد بن السري الإمام أبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة إمام مسلم يتي أما ون اللفظ عند كجزان كاومك لفظ قتيباني قالوا أبن دوات أن ما لمينا وسكتي حدثنا أبو الأحواص ما لم ينسو ميسونا الإمام أبو الأحواص شيني يأينهن باس ون حديثي ما لن أبو الأحواص يكوما تككين سونا شيني سلام بن سلي الله ما نوكي كنسر كي غافر تامشي an Simak ya karbo wannan hadisi daga malamin nashi mai suna Simak dan Harb dan Aus wannan malami nashi ainihin Simak shi ko yake cewa ya samu wannan hadisi an Alqama ibn Abi ibn Wa'il an abihi Alqama dan Wa'il ko ya samu wannan hadisi daga ainihin wato mahaifin shi Alqama ibn Wa'il ibn Hujr wato Wa'il dan Hujr ina fatan mun gane tabi'i ne shi wannan ainihin Wa'il dan Hujr yake cewa qala yace ja'a rajulun min Hadramaut wani mutum ya zo daga garin Hadramaut garin Hadramaut wani gari ne a cikin kasar Yaman an ce an sanya wa garin wannan suna ne anan ne dan gidan Annabi Nuhu ya rasu to shine sai aka sanya wa garin Hadramaut wato mutuwa ta halarto nan ne mutuwa ta zo ta riske shi wallahi a'lam amma dai gari ne a cikin kasar Yaman ɗaya daga cikin manyan garuruka har zuwa yanzu din nan wa rajulun min kinda to wani mutum ne daga ƙasar Hadramaut da kuma wani mutum bakinde wato kindawa su ne dangin su Imru'ul Qais suka zo ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qala al-Hadrami sai shi wannan al-Hadrami kaji haka ake nisba zuwa ga Hadramaut karkace al-Hadramauti sai dai al-Hadrami. Ina fata an gane domin nisba an ba a koya maka ba wani lokacin baka iya ganewa. Yanzu kaman nisba zuwa ga zagzag. Sai ka je yaro ya ce az-zazzawi. Zazzau ba suna bane, ai zakzak ne asalin sunan. Turawa ne suka corruptin suna. Zakzak. Dan haka bazazzagi in za a fade shi da Larabci sai a ce zakzaki. Shine bazazzagi. Amma az-zazzawi wannan zazzau turanci ne. Ina fata an gane zakzak ne. To haka Kano sai ka ce me al-Kanawi. Ina fata an gane. To Sokoto fa sai ka ce as-Sukutawi. Saboda kalmomin asali ba na Larabci bane, dan haka wasu zaka ji su ba su da dadi. Sai sa wani wurin sai kaga dan audio ya rubuta da Sadun, wani lokaci sai kaga an rubuta da Sinun. Kamar Hausa, dan audio da yake Baflatani ne yanzu ya rubuta Hausa. Da Sadun yake rubuta sai sa ha karami, sai sa wawun, sai kuma ya sa Sadi, sai sa Alubaki, sai Hausa. Saboda Baflatani ne bakin shi haka yake. Amma kaga yanzu kai Bahaushe yanzu aka rubuta kai kuma fa Hausa ha babba kake sawa. Ha? Da wausan nan da sun san nan da Alubaki. Saboda asali ba Larabci bane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Malam yace qaya sai yace qala al-Hadrami, wannan mutumin garin Hadramaut yace ya Rasulullah, ya manzon Allah, inna hadha qad ghalabani ala ardin li kanat li abi. Kaga wannan din nan ya je ya kwace min wata gona tawa wadda ni ma ta hanyar ubana na same ta. Qala al-Kindiyu, shi ko bakin da wancan mutumin ainihin garin Kinda ko, sai yace hiya ardi, ai gona ta ce, fi yadi a hannuna take, azra'uha ni nake noma ta, laysa lahu fiha haqqun, ba shi da wani haƙƙi a kanta. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama lil hadrami, sai manzon Allah yace wa wancan ba hadrami, alaka bayyana, kana da hujja wadda za ta tabbatar da taka ce? Qala la, yace a'a. Qala falaka yaminuhu, to kai za ka yi mishi rantsuwa? Qala ya rasulullah, ha? Za ka ba shi rantsuwa? Ma'ana ka yadda ya rantse? Sai shi wannan Hadrami sai ya ce, innar rajula fajir, wannan mutumin banza ne, la yubali ala ma halafa alaihi, bai damu da rantsuwa ba kowace iri zai yi, walaysa yatawarra'u min shay'in, ba yi da tsantsanin komai, zai iya rantsuwa ko da me. Fa qala, sai manzon Allah ya ce, laysa laka minhu illa zalika, ba ka da wata hanya da za ka ritsa shi yanzu sai wannan. Wato ku duba jama'a, mutum ne an same shi da mota, ga takaddun mota yana da ita, ga komai yana da su, amma sai ka ce mota ta kace, sai a ce to kai kana da wata shaida da take nuna cewa wannan motar ta kace ba tashi ba, cewar waɗannan takaddu na boge ne kaza kaza, kana da shaida? Sai ka ce baka da shaida. To abu ɗaya da ya rage yanzu shine sai ka yadda ya rantse. Sai ka ce ai mutumin banza ne, wannan dai rantsuwa ce akan haram zai yi. Manzo Allah ya ce baka da wani abu, iya abin da ya rage kenan. Fan talaqa li yahlifa, sai mutumin ya yi yunkurin rantsewa. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama lamma adbara, yayin da mutumin ya juya zai tafi ya rantse, sai manzo Allah ya ce, ama la in halafa ala malihi liya'kulahu zulman, idan har ya rantse a bisa dukiyar wannan mutum dan ya ci dukiyar da zalunci, layalqayanna Allah wa huwa anhu, ko wa huwa anhu mu'ridun, zai sadu da Allah, Allah yayi fushi da shi, yana mai kauda kai daga gare shi. Jama'a mun fahimta, ma'ana wa'azi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake, ya tashi zai je rantse. To in har ya rantse a bisa ƙarya dan ya ci dukiyar wannan mutumi, zai haɗu da Allah, Allah madaukakin sarki baya so ya haɗa fuska da shi, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Kun ga duk ire-iren waɗannan hadisai ko jama'a, su ne abubuwan da ba a sa a syllabus. Idan kuna bibiyar shirye-shiryen da ake ta yi a gidajen rediyo cikin wannan makon, ana ta tattauna wata matsala a jaridu da gidajen rediyo, shin cewa ya kamata a sanya wani subject, wani course ga yara tun daga 'yan secondary har jami'a akan abin da ya shafi corruption. It will never be the solution. That is what I have ruled out. Ba shi ne mafita ba. misali ai akwai entrepreneurship da aka sako ai ina jin yanzu duk wanda zai degree ko diploma ce ma ina jin akwai entrepreneurship wai ma'ana ana koyar da wani karatu wanda zai dan sauke maka girman kai wanda zaka dan iya sana'a hannu a koya maka sabulu ko dan wani dai abu dai an fahimta wannan yasa kuna ganin graduate suna sai da fiye wata wato asali ko idan aka tafka babban kuskure ko sai an dawo an janye shi shine in kuka raba mutane da Allah ba abin da za ku kawo wa mutane wanda zai substituting Allah a zuciyarsu saboda haka babban abu shine a samar da syllabus wanda za a sa addini a ciki addini kuma ba Islamic studies ba Islamic studies da ake karantawa a Nigeria shi kanshi corruption ne ba zai kara komi ba abinda ake so shine yanzu kamar munan kasar zazzau me dama ake karantar da yaya ana karantar da su qur'ani ana karantar da su hadisi ana karantar da fiqhu ana karantar da tauhidi ana karantar da larabci da tarihi sai a samu littafai sai a dibo malamai masu tsoron Allah a mutunta su su zama matsayin su daya da malaman English da physics da chemistry a zo su ma suna karantar da yaran nan sannan lokaci zuwa lokaci a rinka tara yaran nan a nemi su wa'azi ana tarbiyyar su wallahi kuma ane ana komawa ga Allah to sai ku ga waɗannan yara da za a rinka samun su as fresh graduates ko sai ku ga sun fito ba su da girman kai amma ba haka ba entrepreneurship as a course da aka sa a cikin degree gaskiya ne ban ga wani tasiri da yayi ba dai kenan yanzu magana corruption da ta ainihin dami gwamnati da sauransu ake cewa to a sanya wani darasi akan harkar corruption kar ku manta kafin nan shekaru biyu ko uku da suka wuce ai an fito da wani karatu an sa mai civic education yayi kama da history saboda rikingimu da ake yi baka tafi bai san bahaushe ba fulatani baya san kaje ana ta yaki da juna sai aka zo aka ce a sa civic education wanda za a wayar da kanka ka gane ba kai kadai ne a kasar ba ba ya hana irin wannan yakin da ake shekarar da aka kaddamar da wannan civic education din shine shekarar 2011 ne ko 2010 shine aka zo aka April election inda aka yi ta yaki duk an kuskure target din ne target din shine wallahi abinda aka gudata ko sai an dawo zuwa gare shi idan aka tsoratar da yaran Allah aka nuna musu wannan tarbiyyar shikenan an huta fa amma wallahi dan an sa wani darasi akan corruption unfortunately karshen ta malamin da zai karantar da corruption din zai fara tun daga handout da zai siyar don siyar da handout shine corruption number 1 sayar da handout a jami'o'i ko a makarantu corruption number 1 ne har a ce wai za a grading mutum according to the handout he buys ya sai handout za a rubuta sunan shi malami zai bashi maki 5 in dan tawaye ne ya kisiye kaga wannan corruption ne shi kanshi to kuma an ce wai ana son ai amfani da wannan ai maganin corruption wallahi tallahi jama'a babban abu shine a tsoratar da kowa Allah idan aka tsoratar da mutum Allah kawai shine an zauna lafiya ya kattake duk abin da ake a Najeriya na rashin gaskiyar nan da sauransu ba ka rasawa ana yi a wasu kasashe irin Saudiya da sauransu da sauransu amma duk da haka suna da level na tsoron Allah suna da dan kyautatawa talakawa sannan suna kokarin kwatanta menene abin da yake daidai to shi yasa sai kaga Allah ya sarrafa musu zukatan mutanen saboda ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim zamu zo mu karanta shi anan zukatan bayin Allah a tsakanin yatsun dan adam a tsakanin yatsun Allah suke afuwar Allah yana juya zukata yadda ya so to in kuka bi Allah sai Allah madaukakin sarki sai lausasa zukatan bayin Allah saboda haka gaskiya saboda Allah in dai rashin gaskiya ce ta yawa in ana son ai maganin ta ko to na farko tukuna ai kokari a gyara zalunci da ake sannan ai kokari ai tarbiyyar yaya a bisa tsoron Allah amma abin da zaka duba gani a yau mafi yawancin yaya sha'awa ake akai su makarantun da za su iya turanci haka ne waɗannan makarantun su kuma galibi ba su da khalfiya diniya they do not have any Islamic background babu wata tarbiyya ta musulunci malami ne ya je lungu ya samu yaro yana shan wiwi sai daka mishi tsawa sai karbe shi kuma sai ya karasa ta sai mishi fada yace kana rashin kunya
a gaban malaman ka kana shan wannan abu mu ba mu fara sha ba sai da muka gama makaranta kawo ta nan sai ya karasa ta yace na sake to malami ne a classmate din shi yarinya budurwa shi ce kuma malamin sa yana neman ta kuma shi ma budurwa shi ce kuma ita ta fi son yaran dan sun fi kusa they communicate suna fahimtar juna shi kuma wancan san game man katan banza ne amma tunda malamin ta ne tana tsoron kai ka da ita jarabawa sai ta rinka bashi hadin kai to some certain level me zai faru daga baya sai ta zo dishe gantakar da suka yi sai ta zo tana fada wannan aji ka gaya min yadda zai tsaya a gaban shi ya sa wani bakin gilashi na ƙarya yana kallon shi me yake kallo katan banza yake kallo papa lolo bashi da nauyi saboda haka asalin matsalar jama'a wallahi tarbiya ce kamar yadda mawakin sarkin Bauchi yake cewa babban da bai da tarbiya kullun bai gudun abun kunya yaro kamar makaho ne babba shine majayin gora haka kaga wannan magana tana da muhimmanci jama'a santa na mallan kace me ne eh na'am wato fitra ce fitrar dan adam dama in bai lalace ba zai tsaya akan gaskiya da ya tsaya akan gaskiya sai ga kamar addini ne wadannan abubuwan ethics ne human ethics dabi'u ne na dan adam wanda duk inda dan adam ya kiyaye su koda wahayi bai iso gare shi ba sai ga ya zama mutumin kirki dubi larabawa qur'ani bai zo musu ba amma suna muna na ƙarya suna muna na zina suna muna na zuwa da shegen da da musulunci ya zai same su akan waɗannan abubuwan sai basu gansu baki ba a yau turawa sun tsaya sun yi wa kansu ire-iren waɗannan abubuwan a daidai lokacin da zaka samu ƙasashen mu kuma wannan tarbiyyar ba a dauke ta ba sai aka dauki asalin karatu ga shiga karatu ana ta karantawa to amma in ka shiga sai ka ga waye abokin aiki da karatu wannan kusan haka yake na gaya muku kamar yadda kuka ga wannan magana ga sunan suna da shaguna a kofar Ka'aba jama'a za ka ga mutum da zabge genge mu da rawani har ya rike tarbiya a hannu da ya ganka shikenan sai ka ji ya dan fara zikiri subhanallah subhanallah sai ha haj 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 zai dan fare ka ne da ya dan karanta ka ya saba ya gane wannan bakon zuwa ne sai ka fito da riyal 500 riyal 500 dinnan is equivalent to 40,000 naira ko 20,000 naira in kai siyayya sai kawo canji ya baka sai kawo canjin kananan kudi riyal riyal yan naira yan biyar biyar sai tara maka dam sai ce ya baka canji shikenan dan tasi sai ka ce zaka tafi na kasa in zaka tafi na kasa daga kofar Ka'aba riyal daya ne gangarawa ne fa kawai kamar daga nan gaskiya ne fa ka ce zaka je a gwaro ba gangarawa ne kawai ba to sai je sai zagayo da kai ta kofar doka in ya ga dama sai shiga da kai ta wannan kofar abin nan kofar kibau ya je can ya zagayo da kai ta kofar sarki can ya tafi hanyar jos sai shawo da kai sai dawo da kai yana ta zufa ya samu aikin wuni guda a kanka sai ka dauka tafiya tana da nisa shi yasa zaka ga alhazai galibi idan suka je kwana biyu sai a cinye yan kudin su bayan yan kwanaki kadan alhaji kanshi ya waye in ya hadu da wani mai wayewa sai ce kaga nan eh bu karkashin gadan nan kana zuwa karshen gada shine kofar gidanku sai ga kai ina nan nan sai da muka yi awa biyu muna yawo kai dai ka buka gani gangara yana gangara sai ga yazo kofar gidansa har sai mamaki ya kama shi sai makuwa saboda ran nan wani ya karbi naira 30 a wurin shi a halin naira 10 ne to ire-iren waɗannan abubuwan musulmi kawai abin da ake bukata gyara ake bukatar a samu wannan gyara kuma dangane da juya tunanin mutane daga makaryata su zama masu gaskiya daga masu ha'inci zama masu adalci yana daukar lokaci ne amma ina tabbatar muku da cewa gaskiya ko a makaranta akwai babban aiki dangane da wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am wannan hadisin da muka gama karanta hadisin ainihin wa'il dan hujr ina daga cikin hadisan da al-imam al-bukhari ainihin wato bai fitar da su ba sai dai ainihin imam muslim wannan yana cewa game da corruption cewa handout corruption ne yana tambaya ban gane tambayar ba an ce wai sai da handout corruption ne ma ina dalilin malami zai sai da handout an hana amma wannan doka a jami'a ne kai da yake malamin jami'a ne amma malaman polytechnic ba su yadda da wannan fatawa ba an fahimta corruption ne sai da handout misali handout ne naje na shirya ni matsayina na lecturer ko faculty ko wane ne babban abin da zan yi a zamanance ma yanzu kawai zan ya kamata ya zama ina da email address na dalibai na ne ina gama shirya kawai sai in tura musu ta email din su dan haka kafin a zo lecture abin da nake expecting kowa ya karanta dan haka in nazo akalla abin da nake sa rai na rike copy na a hannu kowa yayi print out copy din shi in ba haka ba yazo da yan laptop din shi ko kuma mecece din shi yana dubawa ana lecture haka ake yanzu duk duniya ma'ana ba ma za ka wahala ka yi copy a kawai soft copy din ne za ka tura kowa ta email din shi to shi kenan ba ka yi haka ba sai ka zo da copy sai a ce ina binnan